Ya Allah, ya Allah, me roka. Allah, ni kai ne na roka baro tika tong to hui ba. Kuja mahatambaya ni keda. Kuja mahatambaya ni keda.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata a wannan zaure domin nazari da neman hanyoyin shawo kan takurawa abokan zaman aure, wani lamari da yake kai ga kisa. Yau zamu mai da hankali ne kan kalubale da suke fuskanta a yunkurin taimakawa waɗanda suke samun kansu a wannan halin. Yau ma muna tare da Barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin iyali, da Malam Abba Bello, jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali, da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Malam Abba ya bayyana wa jagoran wannan tattaunawa, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori, matakan da TBS ke ɗauka na shawo kan wannan lamari.
Matakanmu na farko shine kare afkuwarsu. Mukan yi amfani da bangarori ko kuma al'amura kamar irin naku na jarida, wurin wayar da kan mutane da ilimantar da su akan illoli da harkokin zamantakewa a matakin farko kenan. While kuma a lokaci guda muna aiki da hukumomi ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba, masu zaman kansu kenan, domin yin wannan ayyuka na ilimantarwa da wayarwa da mutane kai. Sannan kamar yadda na fara faɗi, ya danganta. Misali, mu ɗauki spouses battery ɗin nan. Yanzu haka magana akan lakaɗawa wacce duka ko mace ta lakaɗawa miji da duka. To kaga it's possible za a samu raunuka da ciwuka. To kaga ana buƙatar su doctor anan masu shuru. Ana buƙatar a tarere lafiyar shi wanda abu ya faru. Yanzu zan baka wani misali. A nan Kano aka samu mai gidan da ya hawo mota kawai sun samu sabani da matarsa. Ya hawo motar sa ya riba sa biyo shi. Ya hada kafafuwanta da gate din gidan da mota, ya mata rugurugurin kare a shida a kafa. So kaga wannan bayan kai magani na warkewar ta, kuma kana buƙatar su da shi kai irin wannan aiki na psychosocial support din da zaka zaunar da su ka a mafinci menene ma matsala.
Yawa likitoci ko sana'o'i,
yawa masana ƙwaƙwalwa su fahimci menene. Akwai wanda dole din sai ka dangana da bangaren shari'a. Maybe ka shigo da 'yan sanda, akwai wanda muka yana da 'ya'yan da komai, bayan kotu ta ba da hukuncin cewar ya kore su daga gidan da ita da iyalan, kuma ta ce kotu ta ba da umarni ya mayar da su, sai da muka hada da 'yan sanda suka kamo shi aka daure shi, sannan aka umarni su koma gidan su. Ya danganta da irin wani matsala ne, yaya abin ya faru da shauransu. Idan kuma da Allah ya kiyaye ni, wanda zai resolve into ba za a samu afkuwar rashin rai. Kaga wannan gaba ɗaya magana ce ta shari'a za ta shiga ciki.
Barista, maganar nan tun daga shi Malam Abba yana cewa har ma ana kaiwa ga kotu, amma kuma kamar yadda dai muka faru wannan tattaunawa shi ne har yanzu alƙalman nan fa suna ƙaruwa da waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a sani ba. Hukuncin da ake da aka kama wanda aka kama da wannan laifi ne yake da wato sassauci da yawa, ko kuma ainihin dokokin da muke da su ne akan wannan batu ba su dau wato hukunce masu tsaurin da za su koya wa mutane darasi ba.
To a hakikanin gaskiya zan iya cewa duka abubuwan da ka faɗa da kuma ƙari ma waɗanda baka faɗa ba. A hakikanin gaskiya kamar yadda ake faɗa, idan mutum bai yi niyyar canjawa ba, babu abin da za ka yi masa wajen canji. Sai dai ko ka yi amfani da ƙarfin hukuma ka ɗaure shi ka ajiye shi a gidan yari, inda zai zauna idan ya ji yana so ya buga abu sai ya bugi bango. Hakikanin gaskiya al'ummarmu gaskiya muna da matsala. Hakikanin gaskiya muna da matsala, kuma dole sai mun gawa kanmu gaskiya. Kamar misali, yanzu ana magana kan batu na auratayya, wanda a kowane guri idan ka zauna ka ce shi ne mafaka ta farko wanda yaro ya sani, kuma shi ne mafaka ta farko wajen gina al'umma gaba ɗaya. To amma za ka ga cewa ƙalubalen da ke cikinta, za ka ga mijin bai san haƙƙin matarsa ba, bata gama sanin haƙƙin shi, kawai da ya riga abin da ya riga ya sani shine batu na a haƙƙinsa ne, dole ya zo ya samu ita, dole ta dafa masa abinci. Amma bai san wani irin haƙƙi ne nata ya rataya akan shi, bai san wani irin haƙƙi ne ya rataya na kan iyalansa ba, bai san haƙƙin maƙotakarsa ba. Kuma haka zalika, haka abin yake ci gaba. Kuma idan an zauna, kuma idan an tashi, yawanci ko a gurin faɗan ne za ka ji laifin nan jinsi ɗaya ke ɗorawa. Kuma duk inda ka ce za ka ɗorawa jinsi ɗaya, ba tare da kaji jinsin biyun ba. To definitely ɗaya daga cikin su kamar yadda daktar yake faɗa kuma kamar yadda Malam Abba yake faɗa, dole ne ɗaya daga cikin su idan yaji an takura masa sosai, yaga tura ta kai bango kuma ba shi da mafita, dole zai nemi wa kansa mafita.
To idan haka ne, misali tunda muna da dokoki, dokokin ne ba su wadata ba,
idan an tashi an yi magana kan cewa za a yi magana kan dokoki, to ba sai an kawo wayannan kisa-kisan kotuna ba tukunna, sannan za a yi aiwatar da su. Da zaran ka kai kamar yadda na fara magana a baya, da zaran ka fara magana ka fara cewa zaka kai ƙara kotu, ka zama abin Allah ya wadarai a cikin al'umma.
To amma kamar misali waɗanda aka kama, wasu suna ganin cewa waɗanda aka samu ɗin aka kai kotun, zaki ga da zancen ya fara an yi rini an kama shi ko an kama ta an kulle an je kotu sau ɗaya sau biyu, sai zancen ya kwaranye, ba a zuwa har ƙarshe a ji cewa menene hukuncin da doka ta tanadi kuma meye hukuncin da alƙali ya zartar, don ya zama darasi ga waɗanda suke.
Akwai abin da Maryam take so ta sako da shi wanda ni na riga na hararo shi, bisabila ka san mu da su, su su daukar suna zaune a asibiti wani lokaci in ba zuwa kai ka same su kuma larura su ba su da, amma mu muna cikin al'umma. Wato akwai larura ta mutane ba su fahimci menene ma hakkinsu, yanzu kamar matan da na baka misali, za ka yi mamaki don sai maka tana kwanci a gadon asibiti, ga mu ga mutanen fi da sun zo ana neman yadda za a neman mata hakkinta, ba wanda ya magana ma raba mata aure ko a raba auren
wancan da mijinta ta kata da mu.
Ita nake baka misali, ka san duk sai da muka gama bayananmu kuka take da idan da sai take ɗaya daga cikin mu mace da take cikin mu ta tsaya tana son za ta yi magana da ita, duk muka fice muka ba, ka san sakon da take a zo a gaya mana cewa ita fa komi ma za mu yi mata ta haƙura, kawai Allah ya ba ta lafiya ta koma gidan mijinta. Ka fahimci inda nake na dusa
kenan?
Eh, a wasu daga cikin mu suka zama provoked.
Amma misali kuntan ita jami'ar ta ku ta tambaye ta ko menene dalilinta?
Ma to magana ta gaskiya, ka gane ko a irin wannan yanayin baka takura ma mutum, doka zai yi bayani sosai a irin wannan magana, baka takura ma mutum ka nemo wani bayani na wanda ba shi ne a karan kansa ya abu nawa, naka kawai inda shawara ka bayar don mu a kawasan abin da ka nuna mana shi ne baka da hujjar kai mutum hukunci ko kuma ka tilasta masa ya dauki shawara, zaɓin zaka zube masa ya rage ruwansa ya dauka. Fa irin wane ne baka da hukuncin na ka ce fa dole sai an tafi
kuma shi ke nan hakan kuka kyale ta?
To labarin da yana da tsayi, amma ina nuna maka irin wato na kasu ko kuma ƙalubalen da yake gaban mu da muke gudanar da irin wannan da kuma al'umma generally kamar yadda Maryam ta faɗa,
kamar yadda ya riga ya faɗa ya kuma dora, ka san akwai kasa-kasai da dama wanda za a iya cewa na bashi da Allah, kuma sannan society ɗinmu muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan aurenka ya rabu, idan akwai cutarwa a batun aure, addini ma bai yarda da hakan ba. Idan akwai cutarwa, abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan, idan akwai cutarwa ba haramu bane ba ka zauna ka ce kana neman a sauwake maka, amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni, tabbas ana zaluntunta, zalunci fiye da yanda baka zato, tunda zai yi watanni bai ma san cinta ba, bai san shanta ba, bai san komai ba, amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ce zai nemi haƙƙinsa ba. Na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba, kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci, idan babu ya kuma da keta akan wannan baka kawo ba, kuma kana tsammanin a kawo a baka. So na zauna da ita, muka zauna muka yi magana, da ni da ita magana wanda aka yi batu na ɓaro-ɓaro, yawanci mutane irin waɗannan idan ka zauna ka yi magana da su, magana ɗaya suke faɗa, idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure, kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan, because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba. A'a, idan ka fito laifin macen ne, ba za a zauna a ce namijin ba. So wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda daktar yake faɗa, za ta fara kawowa a kanta, duk da cewa ba laifinta ba ne ba, za ta fara kawowa a kanta wata ƙila ni ne nake da problem, kuma da zaran ta fito da wannan issue ɗin ni ne nake da problem, there is a psychological problem kenan, ta zamto disoriented, kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa. So maganin kar ai kar a fara, daga fara an fara gani ya kamata a magance shi.
To nan za mu jabirki kan wannan batu a wannan karan, sai zuwa wani lokaci nan gaba mu sake waiwayar wannan batu, inda za ku ji ƙarin haske da masanan suka yi da zai taimaka wajen shawo kan wannan lamari. Yanzu a madadin su duka da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a safinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.